gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a shafin na voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. Idan masu sauraro basu manta ba, makonni biyu da suka gabata muka fara tattaunawa akan zamantakewar kishiyoyi. A yau ma 14 ga watan Janairun shekara 2019, shirin namu zai ci gaba da tattaunawa akan wannan batun. Wasu mutane na zargin cewa wasu mazan suke haddasa rashin haɗin kai tsakanin matan su. Ko ina gaskiyar wannan zance yake?
Gaskiya haduwan kai kamar yadda da malaman da shugaba gabati ka faɗa abu ne wanda zai zama da wahala. Duk yanda ka so kai da wuya ka haɗa mata ɗaya biyu uku ya zama na ainihin dukkan su tunanin su ya zama iri ɗaya ko fahimtar su iri ɗaya. Kuma idan muka koma ta wani bangaren ma kai mai gida matukar ka ce za ka tafi da su a haka to kai ba lalle ba ne ka samu gamsuwa da jin daɗi a gidanka.
Za ku ji ƙarin bayani a zangon muhawararmu na yau wanda ya kunshi wasu maza ma'aurata da suka tattauna akan wanda ke da alhakin kawo zaman lafiya a cikin gida. Sannan za ku ji tattaunawar da abokiyar aikinmu Daula Salim ta yi da wani malami akan zargin da ake yi wa wasu mazan da haddasa fitina a cikin gidajensu.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me za ku ce game da rawa da maza ke takawa a gidajensu wajen samar da zaman lafiya ko rashin sa tsakanin iyalansu. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsarmu ta farko a yau ta fito daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce eh to gaskiya mazaje na da rawar takawa wajen samar da zaman lafiya ko rashin sa a gidajensu, domin dai a hannun sa su tiyarin sarrafa harkokin gidajen nasu yake. Idan gida ya gyaru daga su ne, kuma ya baci duk daga su ne.
Amsarmu na gaba kuma ya fito daga wurin Yahya Siddiq, inda ya ce wasu na kokartawa wajen samun zaman lafiya, wasu kuma hakan baya ma cikin lissafin su.
Sai daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi, inda ya ce hakika wasu mazan abin yabawa ne kwarai da gaske ganin yadda suke kwatanta adalci a tsakanin matansu. Allah ya kara hada kan maza da matansu domin a samu zamantakewa mai amfani. Amin summa amin.
Sai kuma amsa daga wurin Muhammad Abdulhamid, inda ya ce a gaskiya maza suna kokari duba ga wasu matan sai a hankali.
Sai Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Tela Malam Madori jihar Jigawa, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. To hakika kamanta adalci shine mafita kadai ga mazaje, sabanin sa ke kawo rashin zaman lafiya ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma amsa daga wurin Saifullah Ibrahim Abdullahi Mashi, inda ya ce dama wannan haƙƙin su ne kuma wajibi ne gare su aikata haka din.
Sai Comrade Usman bin Affan da Maturu, inda ya ce rashin sanin ilimi da kuma haƙƙoƙin da addini ya tanadar ga kowane bangare na daga cikin dalilan da ke kawo tarnaƙi wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ma'aurata.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Baba Yaro A Kumo, Allah sa na faɗi wannan suna daidai, inda ya ce salam yau da gobe. Idan kaga zaman lafiya ya samu a gida, daga adalcin mai gida ne ku huta lafiya.
Sai daga Excellence Dauda Garba unguwar Jaji Fataskun tare da New Sadi Energy Tandari Fataskun. To Allah ya sa na fada daidai. Inda suka ce assalamu alaikum filin yau da gobe mai karar da sabulun wanza mai. Masu iya magana daina cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka. Dakan haka ne ma yau ma kamar kullum muna tare da ku cikin shirin.
Amsan mu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin Muhammad Abdullahi Jinjisko. Alasana faɗi wannan suna daidai inda yace ba kyau mazaje su dinga rawa a cikin gidansu don neman lafiya a daure a ziyarci asibiti da fatan na amsa daidai. To mun gode.
To yanzu bari mu je ga tattaunawar da wakiliyar murya Amurka Binta Muhammad ta yi da wasu maza akan batun zamantakewar iyalinsu.
Assalamu alaikum malamai, barkamu da zuwa zauren mu na yau da gobe. To yau dai muna tare ne da magidanta waɗanda suke da iyalai daga biyu zuwa sama. Kuma mun tara magidantan nan ne maza a dalilin korafin da mata suka gabatar a lokacin da muka tattauna makonnin da suka wuce a game da zamantakewar iyali musamman waɗanda suke da haɗin kai da kuma waɗanda suke da matsala. Mata da yawa sun fayyace mana cewa matsalar da suke samu a gidajensu na rashin zama lafiya tare da abokanan zaman su ko kuma kishiyoyi ya ta'allaka ne akan irin adalci da kuma niyya ko manufar mai gida. Korafin dai babba shine sun ce idan namiji yana so a zauna lafiya a gidansa to za a zauna. Idan ko yake ko kuma baya so duk yanda matan suka hadu ko kuma suke da sha'awar su ga sun zauna lafiya ba zai taba yiwuwa ba. Ko shin wannan zargi menene gaskiya al'amarin?
Eh kwarai, duk magidanci idan yana so a samu hadin kai a gidansa to akwai rawar da zai taka ko kuma in ce yanayin ruko da zai yi musu wanda zai sa a samu wannan hadin kan nasu. Idan yana kokarin yi musu adalci kuma kowace yana nuna mata bangaren da take da dan gazawa da kuma yanayin abin da ya kamata ta kare himma akai amma ba tare da tozarci ba, misali shi da ita a ɗakin ta musamman san da yake ɗakin ta, to wannan yakan kawo haɗin kai a tsakanin kishiyoyi sosai da sosai. Sannan kuma ya zamana bai daukan abin da wannan ta gaza akai ya je ba waccan labari.
Ba kun ce mata ma kaman kaya suke ba, in ko ga dama yau ku cire kamar riga. Malam Muftahu, menene aka ce a game da matsayin namijin da yake cewa mace kamar riga ce tun lokacin da ya ga dama cirewa kawai zai iya sake wata?
Alhamdulillahi bai dace dai a ce namiji ya zama talasuru ba wanda ya sani cewa shi ma yana haihuwa kuma irin abin da yake waɗannan matan ba zai so ai ma yarsa ba. To ashe wajibinsa ne kar ya maida matarsa ta zama kamar riga ratayayya kuma bai auro ta dama tun asali don ya ce ya wulaganta ta. In wani hali ne sai kokari ya bi da ita yanda zai karantar da ita ya nuna mata cewa abubuwan da take ba mai kyau bane.
To kai mallan, kana ganin akwai dacewan a ce akwai haɗin kai tsakanin matayen da suke a ƙarƙashin namiji ɗaya daga biyu zuwa sama ko kuwa?
Abin alkhairi ne amma dai gaskiya haɗuwan kan yanda kamar yanda malaman da suka gabata suka faɗa abu ne wanda zai zama da wahala.
Me wahala sa kuma?
Duk yanda ka so ka yi, ita mace kamar yadda muka sani ainihin da wuya ta haɗa mata ɗaya biyu uku ya zama na ainihin dukkansu tunaninsu ya zama iri ɗaya ko fahimtarsu iri ɗaya duk yanda ka so ka fahimtar da su. Kuma idan muka koma ta wani ɓangaren ma kai mai gida matuƙar ka ce za ka tafiyar da su a haka to kai ba lallai ba ne ka samu gamsuwa da jin daɗi a gidanka.
Me kake nufi?
Yawwa, me fa'idar na ainihin ka je ka auro mace sama da ɗaya ɗin? Saboda lokacin da kuka samu rashin jituwa da wancan sai ta zama na ta dawo dan lele wajen ita wannan ta tarare ka.
A dama sauri
wannan shine matuƙar ainihin abin da ya wa maka ce duk ka daidaita su in suka hade maka kai a lokacin da ka je yin kasuwa ka siyo wani abu wannan tafi dadada maka ko tafi iya girki ko tafi kyautata maka sai ka zo ka bata a asirce in ka hada kansu to ai za ka yi amfani da wannan dama in kansu na hade bayan ka bayar ita za ta tsibunta mu wancan cewa wancan abu kaza da wane ya kawo min kima ya kawo min kin ga daga nan to kin ga daga nan ainihin wata fitina da kake sake gudu ta sake
fitowa kenan sai mallikin ka ya bande mana
don ba magana bace ta munafinci yayi
a
to ni lura na shin fida cewa a maganar nawa na fada cewa ita waccan ga dalilin da ta samu fifikon da ka fikita ta da wasu abubuwa
Allah ya ce
din yanda ka so ka daidaita su dama ba za su daidaitu ba
to ai wannan a soyayya ta cikin zuciya ne ba a kyautatawan abubuwan duniya ba
eh haji ya fahimce ni ba sha ne a zalunce ta a wasu abubuwa ba tana da ya da maka ta wancan bangaren nan abinci in ka kawo kan shefa ne ko ya yake za a daidaita ka ji abinci ya amsa cakwai
to ka fi zabo ta sa maka ka ji abinda abokin ka nan yake ka faɗa akan maganar mata biyu kai ma mai iyali ne shin a naka ra'ayin zamantakewar matan ka sun hada kansu suna zaune lafiya ya kuma ka koko a'a ka dai fi son kowace dai tana baran-baran wai kun ce kun fi samun kula ya al'amarin yake
ya danganta ga irin matan da ka aura dan in suka hada kai suka zama daya kai ba za ka samu abin da kake so ba
a'a malam ba mun sirrin
sai
ke faruwa ne wai
sirrin shine matukar suka hada kai suka hade maka to kai ko ba za ka samu yanda kake so ba amma idan suna dan tishi akan
ka
ana hararar juna to da kana dakin wannan to koya ka motsa wacce za ta kosa ka zo dakin ta
au
koya ka motsa anan sai da ka lokacin ma sai in ci kwalliya ko fada maka a dakin ta zaki ga na fito ina nishadi ina wani abin nan to waccan kila ita dama tana bata mun rai ganin wannan muna takwai-takwai da ita to gobe ina zuwa za ta rike ni hannu bibiyu
da gangan ce na kuke yi
a to ai kana yi ne abin da yake faruwa duk da ake cewa in ba za ka iya adalci ba kai daya ai yin wannan ba rashin adalci ba shi yasa ko mata muku
ce wai
namiji munafiki ne wajen mata
eh mai mata biyu ba
biyu na kuke tabi'an mata ne yake sa namiji ke irin wannan tabi'an mata
ko ne ku fahimci matan bane shi
a ni ko ne fahimci mata duk namiji ai ya fahimci mata
Allah
saboda yana da wasu dabi'u yana da wasu halaye tunda aka bashi daya biyu uku ai dole ya karanci wani abu to wata in ba ka dan yi mata irin wannan dan munafincin ba to ba za ku zauna lafiya da su ba
to ga wani yana son ya ce wani abu
ni ba na tare da wannan ra'ayi na shi ko bayani da yi domin su mata kaman kananan yara suke yanayin yanda ka tarereye su ka tarbiyyantar da su haka za su rike ma gidanka idan har kai kokari ka hada kansu kana ma wacce adalci kana ma wannan adalci to ba wacce za ta so ta ga cewa bacin ranka ya taso ne ta bangaren ta za ta iya kokarin ta ga cewa tana guje ma bacin ranka shi wancan ra'ayi da wasu mazaje ne ɗan kalilan waɗanda yake su ba 100% adalci yake a zuciyarsu ba dalilin haka nan sai su riga kokarin suna dan nuna bambanci wurin matan su amma nasu fahimta ko nasu basiran ko kuma ince rashin basira su suna ga wannan ne zai sa su sami kulawa a wurin wannan gobe in sun koma dakin waccan nan ma su samu kulawa amma ni ana fahimta in dai kai adalci ka tarbiyyantar da su ka nuna musu tsoron Allah ko kana nan ko baka nan duk abin da za su yi su tana Allah na kallon su kuma zai musu hisabi to wannan zai sa su hada kansu kuma su guji abin da zai bata ma rai Allah ya ba ku zuriya zuri'an ku su taso kansu a hade
ba a gani dan wannan da wannan
yauwa
to idan mata su da hada kai daga cikin amfani na farko dai ƴaƴan za su taso kansu hade ba wani damuwa za mu lura irin tsofaffin mu na da yawa zaka ga yaro ma wani zai taso zai ce maka shi bai san mahaifiyarsa wancan da ake ce masa mahaifiyarsa bai gane mahaifiyarsa ba ce sai daga ba sai da yayi girma ne aka ce ai wannan ba ita ce ba mahaifiyarka ba kai wancan ce mahaifiyarka
zama na amana
saboda zama ne na amana shi yasa ma da yawa tsofaffi zaki ji suna cewa duk mai so ya kara ma aure to kar ya bari ƴaƴansa ma su girma tunda da an yayi aure da wuri misali to in aka dan yi shekara 1 2 to ya karu yanda duk yaran da za su taso idan su arabu ba san iyayensu ba don in suka girma yana ganin wannan ita ce maman shi da haka har kullun ita mai dan sai ta diki danta na cikin ta ta wajen mamarka ma'ana kishiyar ta kenan ita ma wacce zai ta dako danta ne ta wajen
mamarka
tafi wajen mahaifiyarka wato ai duk wannan karar dole ne abinda ya gyara na bashi zai gyara mu muke ce zamu ce zamu ginu akan tsarin mu to da yawa shi yasa muke faduwa mu samu kanmu cikin wasu halayya da zai zo karshe kuma mu zai zo ya cutar da mu yi murga cewa ai da mun sani kuma da na sani kin ga suna ci ake ya ne ko wannan shi ne
to malam bana tunana
na duka in yayi masu kace na kai ake
kai eh to yanzu dai za ku iya kare kanku ku wa'anda kuke da ra'ayin cewa mata dai su dinga gubzuwa a gida ta dalilin ku kuma kuna gefe kuna musu dariya
eh to
kai a ganin ka amfanin da zaka samu kaman wani ne da wani baya ga bayan cewa za a yi ta ka
zaka samu nishadi zaka samu ainihin kuma gamsuwa dama ainihin ai dalili yawanci ainihin karo auren bambancin da ake samu tsakanin ainihin mai mace ɗaya biyu uku dama ya kamata ya zama na cewa ainihin shi mai biyu zuwa uku ya fi mai ɗaya ne sanin cewa eh shi fa ainihin magidanci ne mai iyali
ko
eh ta kowane irin abu na jin daɗi mai mace ɗaya zai samu ya kamata mai biyu ko mai uku ya dara shi eh kuma ina nan kan baka na cewa matukar ainihin kace wancan hanyar zaka bi lalle eh in suka daidai cikin su to kai ba za ka samu abin da kake wannan ba kamar yanda dan uwa da ya magana bayan magana ta tada zuwa shi ma ainihin ya goyi bayan akan cewa ainihin matukar kai ya zama suna tare kuma kai kana musu komai ainihin daidai to ba ya fa yanda za ka samu ainihin abin da kake wannan
to wato kenan zargin su da ya tabbata cewa ku ne da kuke fara ta gida
ba magana fara ga gida abin da nake nufi shine ba daukan wani abu na haƙƙin ta za ka yi ka bayar ba amma fifitawa kan wasu abubuwa saboda ka fi samun abin da kake so ta wancan bangaren wannan baya cikin maganar farraka gida ko kuma ainihin nuna bambanci
mallam da ba san cewa ku tashi bibikon ma amarya kuke fifitawa saboda kishi sabuwar zuwa ita waccan ta riga ta hayyafa kun mai da ta juci
ba haka bane halayen matan ne na wannan zamani yanzu ma baki jima wani abu da suka bullo ban kaje kana nema ma sai su ce gida na ne koko zaka hada mini
wannan
ta zo da shirin ta to sai da aka wata ranar ma har mu ma ya zama to cewa da kaje ka kama mata wani gidan ma kama fa sakewa wannan na nan gidan wannan na gidan kana zuwa can sai kaje ka radau kake nan ma ka dawo radau kake
sai da ka wani yani ya ba ku jin radau din wani lokaci ma daukan lokacin da rana ma sai ku je can gida amma ya ku ce kun je kwanciya wai nan yara sun
haka an je gaisuwa ne gaskiya
wannan
ma muna tare da wani aboki na zai yi aure ce to shi gaskiya budurwar ta ga masa cewa sai dai in zai kama mata gidan ce duka kama mata nace yanzu wannan
ne ke tsawon hannu ne
nace wannan yara da kake ta fama da su ne in kaje ma ai za su abin nan je ka kama musu
kama wani gidan
amma ko wace zan bata hakin ta amma sai da dabi'an mata in kana so ka dade da su kama mata wani gidan ƴaƴan ka san yanda zaka yi ka dauko wannan ka zo ka ce ke ga na kike kai to in na so ne yan uwa sai ka kokkulla ka haka
sa dai ga juna kamar masu ziyara
ga juna
to Allah ya taimake mu kuma gyara mana halayen mu
Thomas sauraro yanzu kuma bari mu je ga tattaunawa da abokiyar aikin mu Dawla Salim tai da wani malamin Islama. To malam salamu alaikum. Yawa to malam kaman makon da ya wuce mun dauko wannan maudu'i akan abokiyar zama wanda wasu sukan kira shi da kishiya. So mun tattauna da mata da yawa mun ji ta bakin su. Mun ji waɗanda ba sa zaman lafiya wanda akwai tashin hankali, akwai fada, akwai tsana a tsakanin su. Sannan kuma mun zo mun ji ta bakin matan da suke zaman lafiya da abokiyar zaman su. Sai kuma mun zo mun saurari ta bakin maza su kansu. Amma da muka ji ta bakin matan, mun dan lura cewa yawancin abun nan da suke fadi, matsalolin da suke samu kaman yana da alaka da yanda mazan suke tafiyar da su a zamantakewan aure. Kaman suna nuna cewa mazan ba sa masa adalci a yayin da suka zo za su kara aure sukan wulakanta su ko kuma suka kara aure sai su dinga fifita amaryan su wulakanta uwar gida da ƴaƴanta. To saboda haka ne muke so mu ji ta bakin kamar yadda addinin musulunci ya tanadar ya kamata maza su yi a yayin da suka kara aure da kuma bayan sun yi aure yanda ya kamata su zauna da matan su wanda suke da mata wanda ya wuce guda 1 2 3 haka zuwa 4.
To alhamdulillah na farko dai kamata ya yi dukkanin musulmi mutum ta addinin musulunci ya yarda ne miji aure da mata daya. Allah ya halatta mu shi haka Qur'ani ya faɗa cikin suratul Nisa Annabi ya faɗi haka. Ya kama da ni ba ku wannan matsalar shi ne mata da a cikin gida ba ta da ta ayi sauya ne da ta ba wani ba ta san mutum ya halatta mai zai aurata zai karo wata zai karo wata don haka ko da ya zo sun ce cewa ne cewa da ma na shigo da a kai na ina tunanin cewa wannan zai zo ya aiki shi kuma na miji ya san cewa Allah ya halatta mai ne ba ya wajabta mai ba akwai bambanci da kada an halatta ba ta halatta ake in ka ga dama ka yi tun da kaga dan babu ne shi wanda ya tsaya da mata ɗaya har yau da shi babu ne cewa da zuwa kaza babu ne cewa da kaza za ka in za ka aure wata ta waje ba za ka aure ta gani da jinka wala kan ta ciki ko kuma da za a samu tashin hankali da fitina a cikin gida ni ko ka tsaya da wannan tashin hankali da fitina ni wata yan suna kasancewa ne daga shi mai gida wata yan kuma daga ita wadda aka iske wadda za ta ce ma'ar gida wata yana kasancewa daga amarya ita kamar da muka faɗi ita uwar gida ko wanda aka iske nan in tsantsancewa Allah ya ce ayi aure kuma Allah ya halatta ta sai ta kasance damuwa ta fice ta ta fice ta da irin yawan damuwa akan abin lalle babu dadi amma kuma haƙuri da shi akan kaddaro Allah ne haka Allah ya kaddaro haka shari'a da shi da kaddaro kuma da wasu hikimomi da shi Allah ya sa su ita da cikin shi ba wajen shi wajen da yake mai gida yakan tafi wata ran in zai aure sai ya dinga kushe ta cikin gida sai ya dinga ganin cikin gida ba ta yi daidai ba ko ba ta iya ga domin ya ga sabuwa a yanzu ita ma wannan da sabuwa ya ganta ya kawo ta gida ne yau da gobe sai ta koma haka ita ma wancan ta waje yadda ta kawo ta cikin gida yau da gobe ta ran ita ma haka za ta ci mai san da haka yanayi ne na in dan adam ya ka ya dauki wancan yana ganin kamar ita ce ba ta da illa ita ce ba ta da matsala cikin gida ce da matsala ya ka ya ta ci wani nan cikin kanshi mutum ya halatta ne ya aure zanna da mace ta yi amma ba dai zai ga lakanta wadda annin cikin gida ba yaji matsala ce ne da taran idan mutum zai aure mata ta ce dinga yana cikin gida da kowa ba ce cikin gida ne cikin gida da kowa ba ce sai kuma dinga da mata matsaloli cikin gida ko idan ta je ita kuma da ba su gina mutum cikin gidan ba ya ta cewa ai da na ga mai ba ya san ya ga mata ga ya san ya san ga da mutum da matsaloli kuma sai dinga kallon ta da wannan matsalolin kuma yakan yi in ci shugo ita a gaba ta matsalolin ci da matsalolin ci da wancan in yayi kokarin yin adalci wannan wannan lokacin suka ga abu da ce da ai da ya ga mutum cikin da matsala ya kai shi haka din da matsala kuma ita ma wanda za ta shigo wa ta san cewa ta shigo wa ne ta isko wata ko ni na kuka ji da ci da muka iso gida sun isko wata ta gaba a wasu suna cewa bin na gaba bin Allah ya san ko da ita haƙo kwaɗe ne ku da miji amma dai ta yi za ta ga miji in yani abin da ta gani da miji nan da kuke ce da ya ci ta yi za ta samu wannan abin kuma ita zanna da shi har ya samu wannan abin ya ka ko yadda za ta shigo a bayan ya kamata kuma ta ji tsoron Allah ki kyautata tsakanin ku ki san cewa in isko ta gaba a zaman lafiya fati da zaman lafiya a cikin gida shi ne yana kawo mai gida yalwar arziki yana kawo kwanciyar hankali yana kawo a samu ƴaƴa wanda za su tafi ƴan uwan juna ya kasance akwai so da ƙauna tsakanin su sannan yana kawo haɗin na gari ya kasance cewa shi miji yana da fadila ce na sum'a ya ce masha Allah wani ya iya gidanci wani ta iya gidanta ita ma mutum da samu irin wannan ambato na gari da jama'a ya kasance an yi haƙuri an kai zuciya nesa mutane ni kullum muna cikin jinjimu aure kullum ana kawo muna sulhu yau wannan da matan shi amarya gobe da uwar gida to a yau da gobe abubuwan da muke gani ne muka tsaya waɗannan abubuwan shi ne babban matsala shi ne gida ya yi da suka sun kawo mutum ne ya gaya maka wajen kuma ta wajen za ta zo kuma da niyyar cewa za ka danni ta ciki kuma ita kuma ba ka son za ka saka hu ita tana ganin cewa tun da ita aka kawo ko kuma ta ba ta yanayin shigo wannan duk kuskure ne sai mu ga al'amuran na sannan mu zuwa da mutunci ya tsaya mu yi hakuri hakuri shi ne duk ne zaman duniya sai a ganda lafiya saboda an iya ma bai halatta da kiyaye tsaya a yi da kuɗin jiri a binci Allah ta yi hukuncin Allah ta dole ta wada ta idan kuka ka adalci tsakanin su sai ku yi a tsaya duka yamma da ake samu shi ne lafiyar gida ji ko wata tana ganin ba a yi maka adalci ba to ba adalci a ido ita shi ma kan ba adalci dai a kai ne gida ka tabbata Allah ya tsaya maka ya kai adalci bai gaya maka cewa dole ki kai kaza da kaza da kai saboda kowa da yake da ban al'adu shi da ban aikin shi da ban gidan shi da ban kowa shi yake tana abin da ka kai adalci za ka kowa sai ya kai adalci ki a ga mu a samu zaman lafiya
sai wani kira za ka yi mamazan akan hanyoyin da ya kamata su bi domin su tabbatar da sun yi adalci tsakanin matan da ƴaƴan matan ma dan saboda zaka ga wata rana ma kan ƴaƴan ma ana nuna bambanci sai a dauka wasu yara a fifita su wasu kuma ba za a fifita su ba
hanyoyin da zaka ke kai adalci shine duk wani abu na yabo wanda ya kamata ya kira yabo da aika da kai ka yaba da ya kamata kuwa ka ba shi abin da ya cancanta lokacin da ya cancanta a cikin cikin zuciya ka daidaita shi dai zai kake cin mutum da zai ji ba Allah ce lan take yi wa an ta'dinu bainan nisa'i walau harafin da za ku iya daidaita son da kuke wa matan ku guda biyu ko da kun yi fadan ku yi haka to amma ana iya tsayawa wani abu na cikin zuciya a kidda abin da ya fito a bayyane abin da ya kamata wanda ba ta da lafiya a ba ta sai ta asibiti a ba ta kuɗin magani shi take bukata wanda ke makaranta a ba ta kuɗin makaranta wanda ke bukatan kaza duk abin da wata ke bukata wanda ake iya wa a tabbata an yi ba in bukatar wadda ta taso a yi mata ba in irin wannan bukatar ta taso ta wacce ne ita kuma a yi mata abu ne kun yau da kullum kamar abinci wanda shi kullum kana bukatar shi a daidai ta tsakanin shi kasance anwa wannan anwa wannan abin da ya shafi fitira na tufafi kasance anwa wannan anwa wannan abin da ya shafi wurin kwana gida ya kasance anwa wannan anwa wannan kuwa a ba shi daidai abin da yake bukata daidai abin da ake iya yi mai kada a yi a tuki ta wannan da wannan wajen aiki tuki ta ƴaƴa
To amin malam daga ƙarshe wani kira zakai ma mata masu zafin kishi wannan nasiha zakai musu
a nasiha da jama'a mata masu zafin kishi tunda Allah zafin kishi da ta fa'ida ba muna ta ganin kamar ne da yake kullun cikin annabi ne ke aure a gare to mun an dole a gare to mun mata masu zafin kishi ne farko kishi ya wuce wanda shari'a ta gode shi da kullun bane ni tun ce da mata kishi kamar yadda halin kishi ke kasance ne wannan abubuwa na kwarai kishi ne ana kamar ka ce ne gefe ana amfani da shi yake da ana amfani da shi ne yake in kishi kike da kan da abuke ganin ki da kai a wannan da kuma ka iya wanda ta mani in wannan kishi ya kamata da in kishi kan da hankali da tashin hankali cikin gida da kawo gina ba da aiki ne ne da in kishi ne kamar da muke ganin kullun sai ka kawo yawan da warawa sai mace ta kira mu da waya din Allah a kai makaramar ta ta mutsara da mijin ta a gyara ta ba ta yanta in ka kira mu da kuma da zai ga maka tsarin cikin da kai ya ka ka fadi ta magangani kai yake alka wayin da kine ka zama da ita yana da hadari kwarai da gaske zaka yi cikin yana da sanadiyar maka ya tabi da cikin shi wannan ya kuma ta da wa da abin da cikin shi yau kuma tsarin cikin da ka ga ta cewa in ka rata mijin ma a tsaye a sai bayan ta rasa shi bayan wata ɗaya wata biyu bayan wata uku bayan shekara ɗaya ta shiga cikin damuwa ta shiga cikin depression ta kira wannan malami ta kira wannan da sarake ta kira wannan wanda ake jin magana shi da ana buƙata a yi cikin da tsakani saka ainihin kishi bayo da kyawu wanda zai fito da hakimi na hanya fita na miji ko fita na abuce zama ko fita na ƴaƴa ko wani abu da ya shafi haka za ka ina kira da rashin jin tsoron Allah a yi kishi yana da kyawu amma a yi kishi ta hanya mai kyawu ta hanyar yin kyautata ma miji ta hanyar yin wasu abubuwan kwarai da waccan da za ta iya biya sai ta samu aljanna kafin ita sai kuma ta samu soyayya da mijin fiye da ita.
To madalla ina gaidai da wannan shirin namu ne za mu kammala tattaunawa da muke yi akan zamantakewar kishiyoyi. To mazaje a dai ringa adalci ka kuce da mu mata ne a dinga adalci kun ji daga bakin malam. To gaskiya ne jama'a duk dai anan muka kawo karshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau John Ellison. Muna tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna da ni Zahrawa Aminu Fage da kanan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya. Shi ne Zahrawa bai bari na faɗi sunana ba.